karantar da shi. Kaga duk wannan yana nuna maka cewa sahabbai sun rubuta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wani wasu sun ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana dare, wasu kuma bayan ya bar duniya suka rubuta. Akwai sahifa ta Ubadah ibn Samit shi ma yana da sahifa wanda Tirmidhi ya rawaito hadisin da cewa ɗansa ya fito Sa'ad ibn Ubadah ibn Samit ya fito da littafin ubansa na hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan tabi'ai manyan almajiran tahabbai su ma da suka zo sun yi ta rubuce-rubucen, sun rubuta kamar Hammam ibn Munabbih, kaga ya rubuta hadisan Abu Huraira. Hammam ibn Munabbih an Abi Huraira yana nan a cikin littafan, akwai a hadisansa a cikin Bukhari, akwai a Muslim, akwai a cikin Musnad al-Imam Ahmad. Haka nan akwai sahifa ta Abu Zinad an al-A'rash an Abi Huraira. Wanda zai mun yi maganar wannan isnadin cewa yana daga cikin asahu asani da Abi Huraira. To shi ma wannan isnadin sahifa ce, wato rubutu ne, rubutaccen hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Banda wannan akwai Suhail ibn Abi Salih an abihi Abu Salih Zakawan Samman an Abi Huraira. Ita ba wannan sahifa ce wanda aka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai sahifar Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi, suna nan da yawa wanda a zamanin tabi'ai duk aka rubuta su, wanda ya nuna cewa abin an ci gaba da rubutawa. Akwai wasu ruwayoyi da aka yi kamar daga sayyidina Umar cewa yayi niyyar rubuta hadisai, daga baya kuma bayan yayi istikhara yayi shawara kuma yayi istikhara tsawon wata daya, daga baya ya fasa yace ya kula in yayi haka kamar za a samu wani littafi da zai hana mutane kuma karatun Qur'ani. Wannan ruwaya bata inganta ba, ruwaya ce wacce ke mursala. Ruwaya ɗaya daga Urwa ibn Zubair daga Umar, Urwa bai rici Umar ba, saboda haka akwai inkitai a cikin isnadin. Akwai ruwayar Yahya ibn Ja'da shi ma bai rici sayyidina Umar ba, dan shi bayan ma Urwa ya abin nan, Urwa din ma ya girme shi, saboda haka shi ma ruwaya ta bata inganta ba. To waɗanda suke kokarin su yi fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sukan yi amfani da waɗannan ruwayoyin da basu inganta ba, su ce ai ma hadisan manzon Allah ma gaba ɗaya ai ba a yadda a rubuta ba, dan me ma kuka rubuta har kuke ɗaukan Bukhari Muslim kuna karanta wa mutane? Ai ga sayyidina Umar ma ya ce shi ba zai yi ba, saboda gudun kada mutane su canza al-Qur'an littafin Allah da wani littafi daban kamar yadda banu Isra'ila suka yi. To idan ka yi bincike sai ka samu abun ma ai bai ma inganta ba, kaga ba ma maganar ai hujja da abin da bai tabbata ba, sai ka bari ka tabbatar sannan ka yi hujja da abin da ka tabbatar, amma abin da bai tabbata ba zai zama hujja ba. Akwai cikin tabi'ai waɗanda ba sa son rubuta komai, su kuma waɗannan saboda yadda da suka yi da ƙwaƙwalwarsu, sun yadda da ƙwaƙwalwarsu cewa komai suka ji za su riƙe, don haka ma ba sa son su ɗau alƙalami su rubuta abin da suka ji. Kaje mutum ɗaya daga cikinsu yana cewa ban taɓa sa wani baƙar tawada a cikin farar takarda ba, ba don komai da ya nuna maka yadda yake riƙewa, irin su Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, kamar irin su Muhammad ibn Sirin. Waɗannan duk ba su rubuta komai ba, saboda Allah ta'ala ya ba su ƙwaƙwalwa da suke riƙe duk abin da suka ji, duk abin da ya riga ya shiga cikin ƙwaƙwalwarsu to baya fitowa. To saboda haka kun ga ashe tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta hadisai, haka nan zamanin tabi'ai an rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, har sai da lokacin sayyidina lokacin khalifancin Umar dan Abdul Aziz, ɗaya daga cikin khulafa wato halifofi na daular Banu Umayyata, wanda ya karbi shugabanci shekarar hijira 999, ya bar duniya hijira 901. To lokacin khalifancinsa shi ne ya aika wa wani alkali wanda kuma shi ne kamar mai kula da garin Madina a lokacinsa, shi ne Abubakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Abubakar ibn Hazm alkali ne, babban malami ne, kuma shi ne ke kula da yankin Madina a lokacin Umar dan Abdul Aziz. Sai Umar dan Abdul Aziz ya aika masa da takarda ya ce ka bibiyi inda duk hadisan manzon Allah suke sallallahu alaihi wa sallama sunnoninsa ka rubuta, domin ina gudun kada wannan ilimi ya zo ya bace kuma ga malamai suna mutuwa. Fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama, ina tsoron ilimi ya zo ya tafi kuma malamai suna ta mutuwa. Saboda haka ka bibi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ka tattara su a guri guda, domin a matsayin sa na khalifa shi kuma sai ya rarraba su kasashen musulmi, manyan kasashe, dan a samu abin da za a ci gaba da karantarwa. Saboda haka ya aika mashi ya kuma dora mishi nauyin yayi wannan aiki shi da wannan babban malamin hamshakin malamin nan da jiya sunan shi yayi sama mai tuwa a karatunmu, Ibn Shihab Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri, cewa ya taimaka masa su yi wannan aikin. Ya kuma umarce shi cewa ya bibi hadisan Aisha radiyallahu ta'ala anha, musamman a gurin Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr da kuma Urwa Ibn Zubair da kuma Amra bint Abdurrahman, da muka ce waɗannan su uku su suka fi kowa sanin hadisan Aisha saboda alaƙar da suke da ita da Aisha. Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr kaga Aisha wato ammar sa ce, a matsayin uwarsa take, sannan babbansa ce, sannan shi kuma Urwa mahaifiyarsa ita ce Asma'u ƴar Abubakar, kaga Aisha za ta zama innarsa ce. Sannan kuma Amra bintu Abdurrahman ita kuma a ɗakin nan Aisha ta taso, anan ita nan Aisha ita ta rike ta da umarniya ce. Saboda haka kaga wannan waɗannan dole su zama suna da kusanci da Aisha, don haka suka tara hadisan Aisha, don Urwa ma yake cewa kusan kafin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta bar duniya da shekara hudu na kasance duk abinda ma nake ji daga wajenta maimai ne, wato kusan duk abinda za ta faɗa na ji shi kafin da shekara hudu, kusan duk maimaita mun take abubuwa. To wannan tasa Umar ɗan Abdulaziz ya ce a bibi waɗannan mutane domin a tara hadisan Aisha ta hannunsu. To kuma haka aka yi, shi Umar ɗan Abdulaziz ya bar duniya ya rasu kafin aikin ya je hannunsa, kafin aikin ya je hannunsa, domin kamar da muka ce shekara ta 99 ya samu zama khalifa, sannan kuma ya rasu shekara ta 101, kaga shekara biyu kawai yayi akan gadan sarauta. To dana kafin aikin ma a kammala shi ya zo hannunsa, shi Allah ya karɓi ransa. Shi ma kuma Ibnu Hazm, Abubakar Ibnu Hazm, shi ma kuma ya rasu daga baya, shine Zuhri shi ya karasa aikin, kuma wannan aikin nashi ya yaɗu ya shiga garuruwa daban-daban. To kaga a zamanin tabi'ai, a zamanin Zuhri tabi'i ne, shi ba wancan tabi'i ne, a zamanin su aka yi, a gwamnati ta shigo cikin batun tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da can kowa shi kadai yake yi, kowa abinda ya dan samu sai ya rubuta, ko ɗalibi ya rubuta hadisan malaminsa. To amma da gwamnati ta shigo, gwamnatin khalifa Umar ɗan Abdulaziz, sai ta umarni cewa duk abin bi kowa ma a rubuta hadisansa, a tattara su a guri guda. Wannan shine malamai suke cewa at-tadwinur rasmi, wato hada hadisai da gwamnati ta dauki nauyi, shine at-tadwinur rasmi. To wannan shi ake magana wani lokaci idan ana cewa farkon wanda ya fara tara hadisi shine wani, shine wanda nan Suyuti yake gaya mana, awwalu jami'il hadisi wal athar Ibn Shihab amiran lahu Umar, farkon wanda ya fara tara hadisi shine farkon wanda ya fara tara hadisai da kuma maganganun sahabbai Ibn Shihab ne, wato Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri amiran lahu Umar. Umar ɗan Abdulaziz ya umarci shi, mun faɗi yadda abin ya kasance. Umar ɗan Abdulaziz ya rubuta wa gwamna, kuma alkali, babban alkali a garin Madina shine Ibn Hazm, ya kuma ce ya nemi haɗin kan Az-Zuhri su yi aiki. To kasancewa Zuhri shi ya kammala aikin, kuma daga hannunsa ne aikin ya fita ya yaɗu, su waɗancan duk Allah ya karɓi ransu, shi yasa sai ake faɗan Zuhri ɗin. Sai ya ce Zuhri shi ya fara haɗa tattara hadisai, kuma Umar ɗan Abdulaziz shi ne ya umarce shi da haka. Wannan tadwinur rasmi kenan, wato haɗa hadisai a tattara su da hannun gwamnati. Amma gabanin haka akwai waɗanda suka har haɗa hadisan, don haka kada wani ya zo ya ce maka ai su hadisan ba a fara tattara su ba, aka rubuta su sai bayan wajen shekara 100, don akwai 'yan turanin addini waɗanda suke barin gurɓata addinin da kuma raba mutane da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi ta yaƙar ita sunna din, don sun san cewa ita sunna ita ce za ta haɗa kan musulmi, kuma ita ce za ta sa a fahimci addinin fahimta ta mai kyau. To sai suka sa wato duka banar su akan batun sunna, don sun san in suka rushe sunna to alqur'anin ba za a yi mata kyakkyawar fahimta ba, kowa kuma sai ya jashi ya fassara yadda yake so, saboda ba wata sunna da za ka ce ai nan ka sabawa fassara ka ta sabawa ta manzon Allah. To shi yasa sai kuma suka duba suka ga cewa ai babban aiki da aka yi wato ta hannun zuhuri aka yi, shi wannan zuhuri shi ne kusan wanda ya yi babban aikin da daga baya aka fito aka yi ta ci gaba da aiki. To cikin maganganun da suke faɗa suna cewa shi kansa wato ita kan shi kansa hadisi da kawai haddasa ake yi ba a rubuta shi, wanda yasa daga baya aka yi ta samun kurakurai kuma da yawa a ciki, sai da abubuwa suka lalace suka tabarbare suka cakuɗe aka rasa kansu, sannan aka yi maza-maza bayan lokaci kuma ya riga an makara aka zo a haɗa shi bayan shekara 100. Wanda mu kuma mun karanta mun ga cewa ba daga lokacin aka fara rubuta hadisin ba, ana rubuta shi tun gabanin wannan, illa iyaka wannan ana so ne a yi wato ta mai gaba ɗaya ɗin, amma mutane ɗaiɗaiku suna yi don haka a zo a ce wai ba a fara rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan hijirarsa da wajen shekara 100 sannan aka fara rubutawa, wannan ba gaskiya ba ne. Wanda kuma ya faɗi wannan imma dai jahili ne, bai san abin da yake ba ko bai san zuciya ne, wa kawai dai niyyarsa shi ne ya rusa musulunci, ko dai jahili ne a yaji ana faɗa shi ma ya faɗa bai san yadda hakikanin abin yake ba, ko kuma wato da ya sani amma saboda mummunan nufi da yake da shi a zuciyarsa bara ya faɗi maganar don ya cutar da sunna, don ya cutar da musulunci. To shi yasa zaka ga malamai sun yi ta rubuce-rubuce akan wannan, akwai littafin wani profesa da ya rubuta domin mayar da martani ga wani bayahude wanda ake kira Gozer, mutumin majarmi Hungaria, wanda bayahude ne amma ya shigo cikin sha'anin addinin musulunci da iliminsa ya yi kane-kane a ciki, shi ne rubutu akan tarihin tarikhut tashri'il islami, shi ne rubutu akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayahude ne. Akwai Shakat shi ma wani bayahude ne, shi ma bayahuden Jamus ne, shi ma ya yi rubuce-rubuce wajen ya nuna cewa ita sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ba su farga ba wajen kula da ita sai bayan lokaci ya riga ya yi nisa, sannan abubuwa kuma sun cakuɗe sun rikirkice sannan suka farga. To akwai wani profesa Muhammad Ziyaul Azami wanda ya yi rubutu amma jami'ar Ingila ya mutu wannan rubutun, ba don kuma don ya gaya musu cewa wannan abin da ake karanta wa ɗalibai a nan don a ɓata sunan musulunci ba gaskiya ba ne, ya rubuta dirasatun fi fil hadithin nabawi sifili wajen guda biyu, ya doshi shafi 700 ko 800 littafin, a ciki ya kawo duk irin rubuce-rubucen da aka yi tun zamanin annabi da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai kafin ma a zo lokacin abin nan az-zuhri. To bayan wannan aikin an fara tattara sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, amma tattarawa haka gaba daya a hado hadisan kowa da kowa kawai a rubuta su ba tare da an yi su babi ba, ba tare an ware babin tahara ba, babin alwala, babin sallah, babin zakka, babin azumi, babin haji, a'a kawai dai ana so kawai hadisai dai kawai a tara. Wannan shine aikin da su zuhuri suka fara yi. To bayan an yi tafiya ta dan fara tafiya, almajiran zuhuri din da suka zo sai suka ga to dan su kara sauƙaƙa wa musulmi ko masu karatu bara a yi kuma rubutun da zai fito da abin nan din babi. To shine sai aka samu wasu malamai a zamanin daban-daban, wasu a Madina, wasu a Makka, wasu a Basra, wasu a Sham, wasu a Khurasan, wanda suka yi ta rubutu, suka rika rubuta littattafai amma suna wato aza su akan salon babi, wanda da can kawai rubuta hadisi ake kawai ba magana babi. Su kuma da suka zo sai suka rika mayar da su babi, sai a ɗauki hadisan da suke magana akan tahara a zuba su a babi ɗaya, wanda suke magana akan sallah a zuba su a babi guda, haka yadda kowane abu kake nema sai ka buɗe iya wannan babin ka samu. To shi ne sai Suyuti yake gaya maka wannan abin da ya faru ɗin, sai yake cewa kuma wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri zuqtirabi, wato farkon wanda ya fara tara hadisai ababi babi jama'atun, wal jama'a ce ta malamai fil asri, a wani lokaci guda mai kusantar juna, wato a kusan lokaci guda ne, a kusan lokaci guda ne. Shi yasa ba za ka iya cewa lalle wane shi ne ya fara ba, tunda a kusan zamani ɗaya ne duk aka samu abin, an samu a Makka, an samu a Basra, an samu a Madina, an samu a ina ne, to nan wa za ka ce shi ne ya fara, ba za ka iya kawo wannan ba. Amma dai ka san a wannan zamanin a lokacin ne aka fara yin littattafai masu babi babi. Sai ya ce kabni Juraijin wa Hushaymin Malikin wa Ma'marin wa Waladil Mubaraki, wato sai ya baka misali, sai ya baka misalai na mutanen da su suna cikin waɗanda ake faɗa, ake ambata, ba wai dan su kadai bane, nan misali ne. Shi yasa ya kawo ka kabni Juraijin, kamar Ibnu Juraij. Ibnu Juraij sunan shi Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Ibnu Juraij, mutumin Makka ne, kuma ɗaya daga cikin almajiran tabi'ai wanda ya yi fice a zamaninsa. Saboda haka ya ji hadisai da dama daga Abdullahi ibn Dinar. Abdullahi ibn Dinar tabi'i ne, to wannan Ibnu Juraij yana cikin almajiran shi wannan tabi'i, to shi ma ya rubuta littafi, su ne kusan tawagar farko da suka rubuta littafi a cikin babi babi. Ya rasu shekarar hijira tana 150 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. To shi wannan kaga a Makka, sai ya ce wa Hushaym, akwai Hushaym, Hushaym ibn Bashir, Hushaym ibn Bashir al-Wasiti, mutumin Wasit ne, Wasit cikin Iraki ne, Wasit cikin kasar Iraki ne. To shi ba ɗaya daga cikin malamai ne a almajiran tabi'ai, cikin almajiran tabi'ai, kuma malami ne wanda aka yadda da iliminsa da addininsa, aka yaba masa sosai da sosai. Ya rasu shekarar hijira tana 183. To shi ma a Wasit, a can garin Wasit a ƙasar Iraki, shi ma ya rubuta littafi mai babi babi. Sannan Malik ibn Anas, Malik ibn Anas imamu darin hijira, shi ma ya rubuta littafi, shi ne kuma littafin da muka sani har yanzu, shi ne littafin Muwatta. Littafin Muwatta, kaga in ka ɗauke shi za ka ga babi babi. To imamu Malik ya rasu shekarar hijira tana 179 a Madina, shi kuma ka yi da a Madina yake. Sannan Waladul Mubarak, Waladul Mubarak shi ne Abdullahi ibn al-Mubarak, Abdullahi ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Marwazi al-Khurasani, mutumin Khurasan ne, mutumin mawara an-Nahr, can yankin su Afghanistan din nan, shi kuma daga can yake, shi ma a can wani fitaccen malami ne, kuma da Allah ta'ala ya sa masa karbuwa ga ikhlasi, ga aiki tuƙuru ba dare ba rana. Kusan shi ne idan ya taho sai ka ɗauka, sai ka rantse da Allah wani babban basaraki ne, irin yadda za ka ga jama'a ana binsa. Allah ya sa masa kuma wato himma, shekararsa yana rarraba, yana karkasa watannin shekararsa, yana karkasa wata hudu ya tafi harkar kasuwanci, wata hudu ya tafi sugur, can inda ake ribado, ake dako akan iyakokin musulmi da na wanda ba musulmi ba, domin gadin kasar musulmi, yana tare da mujahiduna a can. Sannan wata hudu kuma yana gurin yada ilimi. To haka yake kasa, ya kasa shekarunsa, sabin nan watannin shekararsa gida uku, yana neman kuɗi, yana kuma fita ribado dako akan iyakokin kasashen musulmi domin bawa musulmi kariya daga mahara, sannan kuma yana fita yada iliminsa. Shi ne yake cewa ba dan mutane uku ba ma ba zan nemi kuɗi ba, mutane uku su suke sawa ina neman kuɗi dan in taimaka musu. Ya ce na ɗaya Malik a Madina, na biyu Al-Lays ibn Sa'ad a Masar, sannan na uku Fudail ibn Iyad a Makka. To waɗannan su suke sa ni ma ina neman kuɗi. Don haka in ya yi tijara, ya yi kasuwanci, ya tara abin da ya tara, sai ya sa musu abincin shekara. Saboda haka shi yake rike gidajen su, kuma suna karantar da ilimi. To shi ma yana cikin wanda suka yi rubuce-rubuce, har yanzu akwai littafinsa Kitabuz-Zuhd da ya rubuta, har yanzu yana nan ana karantawa. malamansa da ya rubuta hadisai a gurinsu sun kai 4,000 shi kadai, sannan wanda ya yi ruwaya kuma daga garin sun kai 2,000. Yana dawowa daga jihadi ya rasu shekarar hijira tana 181. To sai ce na tsallake Ma'amar ko? Na tsallake Ma'amar. Ma'amar ibn Rashid shi ma yana daga cikin waɗanda suka fara haɗa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a babi. Ma'amar ibn Rashid al-Basri ثم الصنعاني اصلن sa kamar da muka faɗa jiya mutumin Basra ne mahaifiyarsa da mahaifansa a Basra suke fita neman ilimi da yada shi ya kai shi kasar Yemen sai suka yi masa aure a can suka bashi mata shikenan sai suka rike shi sai ya zauna a can sai dai ya zo gida wajen mahaifiyarsa ya duba ta sannan ya koma masa to shi ma yana cikin mutanen da suka fara rubuta hadisi babi ya rasu hijira tana 154. To waɗannan misali ne shi Suyuɗi ya baka na mutanen da suka fara yin littattafai babi in ka kula dukkaninsu a cikin ƙarni na biyu ne ba ɗaya da ya fita daga wannan ƙarnin duk su rasuwarsu za ka ci shekara 100 wanda suka ɗan ja shi ne wanda suka rasu shekara 183 kamar Hushaym ibn Bashir al-Wasiti. To banda su akwai irin su Hammad ibn Salama a Basra shi ma yana cikin wanda suka akwai irin Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Zaib a Madina shi ma yana cikin wadanda suka tattara hadisi akwai irin su Asad ibn Musa al-Wasiti Asad al-Sunna da sauransu suna nan da yawa anan dai misali kawai aka baka to yace wadannan su kuma suka fara yin rubutu a babi to amma yadda suka yi rubutun kusan suna rubuta kawai dukkan wata ruwaya ne da isnadinta kowace ruwaya suka samu da isnadinta za su rubuta ba tare da sun yi abinnan ware sahihi da wanda ba sahihi ba su rubuta sahihi daban wanda ba sahihi ba daban a suna cakudawa ne gaba daya to farkon wanda ya kawo salon a ware sahihi shi kadai to shi da shi kuma gaba Suyuɗi yake gaya maka cewa awwalul jami'i biqtifari ala sahihi faqat al-bukhari wa muslimun min ba'dihi wato farkon wanda ya fara tattara hadisi biqtifarin ala sahihi ta hanyar takaitawa akan hadisi sahihai faqat su kadai al-bukhari wato farkon wanda ya fara tattara hadisi ta hanyar takaitawa akan sahihi kawai shine Bukhari wa muslimun min ba'dihi sannan muslim shi kuma yazo daga bayansa to don haka kaga shi Bukhari shine wanda ya fara tattara hadisai a sahihai su kadai zalla wadanda suka gabace shi sun hada hadisai sahihai da wadanda ba su inganta ba kamar akwai gabaninsa akwai musannafat akwai musannaf Abdurrazzaq akwai musannaf Ibnu Abi Shayba akwai matanid akwai littafan matanid na manyan malamansa musnad da Imam Ahmad musnad na Abi Dawud al-Tayalisi musnad na Ishaq Ibnu Rahuya musnad na Ahmad Ibnu Mani' musnad na Musaddad musnad na Humaydi duk littafan matanid ne amma suna hada hadisi sahihi da hadisi hasan da hadisi da'ifi saboda suna koro kowane hadisi da isnadinsa a lokacin ɗaliban ilimi in suna karantawa suna iya bambancewa saboda suna da ilimin mazajen da suke biyo cikin hadisi kan cikin isnadin da sun kamo isnadi suka dire su za su san ina hadisi ya nufa sahihi ne ko ba sahihi ba ne amma mu yanzu kaga aka baka anan ba abinda za ka yi ta cin kwakwa ne ba abinda za ka fahimta sai dai kawai in ka ji an ce qala rasulullahi wani ma daga ne yake fara karatu a dauko isnadin sai kaji ana haddasa na qala rasulullahi daga nan zai fara fassara to manzo Allah ya ce wadancan isnadin ba ruwansa da shi to kuma wannan shine wato miftah shine key din shine makullin da zai sa ka iya gano wancan qala rasulullahi din ta tabbata ko bata tabbata ba to su a wancan lokacin haka abin yake dan a wancan lokacin mun aka baka hadisi ba isnadi an baka banza ba abinda zaka mura a cikin sa sai talibai ba sa yadda a ga musu hadisi ba isnadi sai an gaya musu isnadi shi yasa al-A'mash Sulaiman ibn Mihran in ya tashi wa ɗalibansa ya in suka dame shi sai ya gaya musu hadisi sai ta gaya musu shi ba isnadi, kawai sai ta ce musu qala rasulullah ko an abi huraira ta qala rasulullah, sai to ina isnadin, haka matsa masa yaci kolar mutum ya buga shi da garu sai ga isnadin nan, hadha huwa isnad. To farkon wanda ya fara tattara sahihi shi kadai ba tare da ya gwama shi da wani ba shine as-sahihul mujarrad, shine Bukhari. Imam al-Bukhari sunan shi Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Barzizba al-Bukhari al-Ju'fi maulahu, jiya mun fadi yadda ya zama Ju'fi saboda ya kakansa al-a'la jadduhu al-a'la ya karbi musulunci a gurin wani gwamnan Bukhara da ake kiran shi Yaman al-Ju'fi, shi yasa sai ya zama al-Ju'fi bil wala. Imam al-Bukhari wanda aka haife shi shekarar hijira tana 194 ya kuma bar duniya shekarar hijira tana 256 ya tattara littafinsa Sahihul Bukhari, kuma abinda yasa yayi wannan aikin kamar yanda yake cewa wata rana yana zaune a gaban malaminsa, babban malaminsa Ishaq ibn Rahuya Al-Hanzali, Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya Al-Hanzali, sai Ishaq yake cewa ina ma ku tattara wani takaitaccen littafi, wani littafi takaitacce ba mai yawa ba wanda ya kunshi sahihu sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sahihan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake to daga lokacin sai abin ya shiga raina, shikenan sai na shiga tara wannan littafin. Sannan bayan wannan abin da ya kara karfafa masa gwiwa mafarki da yayi, ya ganshi tsaye gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da mafici yana kade masa guda haka, sai aka ce sai ya je gurin masu fassara sai suka ce wannan alama ce ta cewa zaka rika ba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kariya daga makaryata. To wannan shi ma ya kara karfafa masa gwiwa. To ya zauna shekara 16 yana rubuta wannan hadisi, wannan littafin shekara 16 yana rubuta littafin as-sahih al-jami' as-sahih al-mukhtasar. Sannan wa muslimun min ba'di, bayansa sai muslim, muslim wato fitaccen almajiri yake ga Imam al-Bukhari, muslim ibn al-Hajjaj ibn muslim al-Qushayri, wanda an haife shi shekarar da Imam Shafi'i ya rasu shekara ta 204, ya kuma bar duniya shekara ta 261. To kusan ba shi da malami da yake ji da shi kamar Bukhari. Akwai sanda suka samu sabani da malaminsa Muhammad ibn Yahya az-Zuhri har abin nan a sanadiyar Bukhari, domin Bukhari da yazo shi Muhammad ibn Yahya az-Zuhri malamin Bukhari ne, malamin Muslim. To amma saboda abubuwa na sada ta malamai wani lokaci ta sa ya rika wasu fadan masu maganganu akan Imam al-Bukhari, kuma ya ce wa almajiransa kada wani wanda ya kara zuwa majalisin Imam al-Bukhari. To ganin haka shi Muslim ya tattara dukkan hadisan shi Muhammad ibn Az-Zuhri ya bayar masa ya je tare gindin Bukhari, saboda shi ya fi ganin Buhari ya fi masa amfani. To har ma ta kai Darqutni yake cewa laula al-Bukhari ma jaa muslimun wala rah, wato duk kai ka wanda Muslim yayi ba dan Bukhari ba zai iya yin shi ba, ba abinda ba wani kataɓusi da zai yi ba dan Bukhari ba. To ganin Imam al-Bukhari ya yi littafinsa ya takaita akan hadisai sahihai, to shi ma ya ga bara ya kwaikwayi aikin da malaminsa ya yi, shi ma sai ya yi nashi, saboda haka kaga shi ya zo bayan malaminsa ne, shi ya sa ya ce min ba'di. To waɗannan littattafai biyu su suka fi kowane littafi na sunna inganci ta fuskar isnadi, tsaftar isnadi, waɗannan su suka fi, su ne kusan al'umma ta yi ittifaki su suke zuwa bayan Al-Qur'ani. Al-Qur'ani kam la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, babu wani abu da zaka ce Al-Qur'ani an kuskure anan, babu kuma wani littafi da ya samu irin wannan sai Al-Qur'ani. To amma a martaba kuma ta biyu sai Sahih al-Bukhari da Muslim, duk da aiki ne na mutane ba za ka iya cewa babu kuskure ba ko kaɗan, amma dai kuma ba wani ba aikin da ya kai nasu tsafta, an gane ko? Ba wai ana nufin su ma a martabar su wajen rashin kuskure ba kamar alqur'ani take, a'a ana nufin a tsafta dai bayan alqur'ani ko ba kamar su. Shine yake wal awwalu ala as-sawabi fi as-sahihi afdalu, anan kuma yana wato abin nan muqarana ne tsakanin Bukhari da Muslim, wanne ne yafi fifiko tsakanin su, sahih al-Bukhari ko sahih Muslim, wanne ne kuwa wanne ne ba? To shine yake wal awwalu littafin farko shine sahih al-Bukhari ala as-sawabi, a bisa magana ta daidai, fi sahihi wajen tattara hadisi sahihai afdalu shine yafi, wato littafin da yafi daraja ya zama martaba wajen tara hadisi sahihai shine littafin Bukhari ala sawabi, a bisa magana wacce take mafi inganci. Wato kenan akwai wasu wadanda suka so su fifita wani littafin ba wannan ba. Akwai maganar Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala da yake cewa ma tahta adimi as-sama'i asahhu min kitab al-muwatta, wato babu wani littafi a nan doran kasa da yafi littafin muwatta inganci. To malamai da suka zo bayan an yi Bukhari suka ce wannan magana Imam Shafi'i kafin a wallafa littafin Bukhari ne, tunda shi ya zo ya gama yayinsa kafin Bukhari, saboda haka bai riski abinda su Imam al-Bukhari suka yi ba, kuma ba su riske shi ba. Saboda haka kun ga Muslim ma yi sai shekarar da rasulsa aka haifi Muslim, kuma lokacin da ya rasu Imam al-Bukhari yana dan matashinsa sosai, tunda ya rasu shekarar hijira ta 204, shi kuma Imam al-Bukhari an haife shi shekarar hijira ta 194, kaga tsakanin rasuwar Shafi'i da Imam al-Bukhari shekara 10 ne, to lokacin ma bai rubuta littafinsa ba. Saboda haka a wancan lokacin kafin a yi Bukhari babu littafin da ya kai muwatta. To amma bayan an yi muwatta kuma malamai suka gan shi, bayan an yi Bukhari malamai suka ga irin zubin da Bukhari ya yi wa littafinsa da irin tace wanda ya yi masa, sai suka ga cewa a waccan magana ba za ta yi aiki ba akan Bukhari. Saboda haka sai suka fifita sahihul Bukhari akan muwatta na Imam Malik. To sannan akwai kuma waɗanda suka zo suke fifita Muslim, littafin Muslim akan littafin Bukhari, sai Muslim ya fi Bukhari. Akwai Abu Ali Naisaburi, wani malamin a Naisabur garin su Muslim din, wato wani malami dan garin su Muslim din, Abu Ali Naisaburi malamin Al-Hakim ibn Abu Abdullah Al-Hakim. To shi yana cewa babu wani littafi wanda ya fi sahih Muslim falala, babu wani littafi da ya fi sahih Muslim falala, duk da cewa shi ma malamai suka ce anan ba ya fifita Muslim bane, cewa babu wanda ya fi Muslim, amma a iya samun wanda za su yi kunnen doki. An gane ko? In na ce ba wanda ya fi wane ilimi, ba ina nufin kuma babu tsarinsa ba, da cewa ne wane ya fi kowa ilimi, to kaga anan na kore a samu wani wanda yake ya yi daidai da shi. To amma shi cewa babu wani littafin da ya fi, kaga a iya samun wanda yake tsaransa. Sai mutanen Maghrib kuma da suke fifita sayo Muslim, wasu suna cewa shi Abu Ali ibn Saburi bai taba ganin Bukhari bane, shi yasa ma bai taba ganin littafin Bukhari ba, duk da dai wannan magana tana da rauni, sai bai ga littafin bane shi yasa ya faɗa haka. Kaga ko abinda baka ganshi ba dan kai wani hukunci sabanin abinda yake akwai, ba za a yi mamaki ba, tunda zan baka san shi ba. To anan shine Suyuti yake so ya tunda ya ce magana ingantacciya ta malamai shine Bukhari ne a gaba sannan Muslim, sai ya ce wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibahu wa sun'ahu kad ahkama, wato wa man yufaddil musliman, wanda yake fifita Muslim, littafin Muslim, fa inna ma tartibahu, wato yana fifita shi ne saboda Imam Muslim kad ahkama tartiba kitabihi wa sun'ahu, ya ainihin yi wato tsara littafinsa tsari wanda yake mai ban sha'awa, zubin littafin da kuma yadda ya rattaba shi ya tsara shi. Ta wannan nahiyar shi ne ake fifita Muslim akan Bukhari, amma ba ta nahiyar inganci ba. wato kamar yace Imam al-Bukhari yayi littafi sahihi, Muslim yayi littafi sahihi, Imam al-Bukhari ya ainihin kai matuka wajen tace taso ruwayoyi sahihai, shi kuma Imam Muslim ya kai matuka wajen shi kuma ya rattaba littafin nashi. Littafin Imam al-Bukhari littafi ne wanda yayi mura'atin abin da ya shafi ma'ani, ma'anonin hadisan da yake kawowa, saboda haka ya sa masa matashiya, kowane hadisi yana sa masa matashiya, kitabu kaza babi kaza, zai faɗi babi ya faɗi abinda babin yake hadisan a ƙarƙashin suke koyarwa, sannan ya riƙa kakkatsa hadisan gwargwadon yadda yake buƙata ta kama. In akwai hadisi dogo wanda zai shiga kitabu, zai shiga kitabu salat, zai shiga kitabu siyam, zai shiga kitabu zakat, to zai kawo shi anan, ya kawo shi anan, ya kawo shi anan, gwargwadon yadda buƙata ta kama. Akwai maganar sallah a ciki zai kawo ta, akwai maganar zakka a ciki zai kawo ta a babin zakka. Kaga hadisi ɗaya ka iya samun shi ma a guri goma. To shi kuwa Muslim bai yi wannan ba, shi Muslim bai ma sa wa hadisan a littafinsa babi babi ba, ba babi babi haka ya littafinsa. Haka kuma ya riƙa koro hadisan, in ya ɗauko hadisi sai ya dire shi, saboda haka in ya gama maganar sa a nan, to ba za ka sake kuma, ba zai kuma sake maimaita shi a wani guri daban ba. Don haka shi in kana neman hadisi a cikin littafinsa za ka same shi a guri ɗaya. Imam al-Bukhari sai ka yi yawo ka same shi a nan, ka same shi a waccan babi, ka same shi a wannan babi, kuma a nan babi ka ga abinda baka gani a can babin ba, saboda buƙatar da ta sa shi ya kawo shi a nan babu ita a can. An fahimta ko? To wannan shi ne ya sa wasu suke ganin shi sayo Muslim ya fi sauƙin sha'ani, ya fi sauƙin mu'amala, saboda shi zai aje maka abu komai gaba ɗaya a guri guda, Imam al-Bukhari zai karkasa ma hankali. To shi ne wasu suke fifita Muslim ta wannan nahiyar, ba wai ta nahiyar duka, ba ta nahiyar inganci ba, ta nahiyar tartibi wajen tsara su daki-daki da wajen sina'a hadisiya. Sina'a hadisiya shi ne wajen kawo shawahid da mutaba'at guri guda, sannan da haɗa isnadi, in ya koro isnadi zai haɗa shi a mahaɗar isnadi guda ɗaya, shi ne muntakal isnadi. Sannan ya zo kuma yana bambance lafazi, ya ce abu kaza lafazin wane ne, abu kaza wane bai faɗe shi ba a ruwayarsa. Imam al-Bukhari baya yi wannan tamizul alfaz. To wannan sina'a ita ce sina'a hadisiya, shi ne ma'anar wasuna'ahu, wajen sina'a hadisiya shi ma'anan ya ɗara Bukhari. To wannan janibin shi ne waɗanda suka fifita Muslim suka kalla, amma ba ɓangaren inganci ba. In wajen inganci ne shi ne abinda ya gaya maka, wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdalu wa man yufaddil musliman fa innama tartibahu wa sun'ahu kad ahkama, alif din aliful itlaqi ce, ai kad ahkama Muslim tartiba kitabihi wa sun'a kitabihi, wannan shine abin da yake nufi. To waɗannan littattafai guda biyu duk duniya ta karɓe su hannu biyu tun lokacin da aka wallafa su, malamai sun yi na'am da su, sun kuma darashta su da kimanta su. To amma an samu malamai da suka zo daga baya wanda suka ɗan bibiyi wasu isnadai, suka yi gyara a cikin isnadi. Galibi gyaran da aka yi wa Bukhari da Muslim za ka ga galibi a cikin isnadi ne. Na'am, ana samun gyara a cikin matani, amma a Bukhari ba yawa. Kuma duk inda aka yi wa Bukhari gyara aka yi hujjojin ɓangarorin biyu, sai a samu ta Bukhari ta fi ƙarfi saɓanin Muslim. To wannan matsala ita ce Imam Suyuti ya shigo da ita, ya ce wa taqadu alayhi ma yasira fa kam tara nahwahu ma nasira wa taqadu alayhi ma yasira, wato sun yi magana akan wasu hadisai kadan na Bukhari da Muslim, ɗan hadisai kadan. Fa kam tara nahwahu ma nasira, amma duk da haka kuma zaka ga malamai yawa sun fito don kare Bukhari da Muslim ne, wato zaka ga malamai da dama kuma sun kare muradin Bukhari da Muslim. dan wasu malamai sun yi wa Bukhari da Muslim intikadi akan wasu hadisai kadan, amma malamai yawa sun kare Bukhari da Muslim. Kam din nan khabariya ce, bi ma'ana kaseer, da yawa. Zaka ga tara, zaka ga kai dalibin ilimi, zaka ga da yawa daga cikin malamai fitattu, masana kwararru, nahwahuma ta bangaren Bukhari da Muslim nasira, suna masu taimaka musu. To an samu kaɗan daga cikin malamai fitattu su ma ta fuskar ilimi, ba wai kawai wani ɗan dagaji ba, a malamai ne kwararru fitattu irin su Ad-Darqutni. Darqutni sunan shi Ali ibn Umar Ad-Darqutni. Darqutun sunan kamar unguwa ne a cikin Bagadada, mutumin Bagadada ne, kuma a zamanin shi yana cikin waɗanda suka kware matuƙa gaske a sha'anin hadisi. Littafinsa Al-Ilal kawai ya isa ya zama aya, domin ni din nan da kai muka dau Al-Ilal kawai sai dai mu rika karanta, amma ba mu gane haka, kawai mu gane ne me ake, sai mu ga abin kamar zauranci, saboda isnadi ne bayan isnadi ake ta korowa don fito da wata illar wani hadisi guda daya. Ka dau hadisin Shayyabati Hudu mu aka wato, ka karanta wannan isnadin, karshe ba za ka gane me ake cewa ba, kawai isnadi za ka yi taji ana kawowa, sai dai kawai in karshe ya fita da natija ya ce wal mursalu ashbahu, shi kenan. To ya aka yi zama ashbahu, ya gama faɗar hujja, kai duk baka sani an gama wannan ba, saboda irin salo da abin nan. Kuma ana cewa da kayan imla'in hadith littafin Az-Zahabi ya ce kai wannan kwa littafin, indai da ka aka yi imla'in sa, to a duniya ba wanda ya kai shahada, yace duk duniya sai ne ahfazu rajul fi dunya, babu wanda ya kai shahada, dan littafin wannan haddace shi kai ba zai yiwu ba. Shi yasa shi kansa za a ce indai wannan, yace zai yiwu wani bangaren, amma din littafin a ce da ka aka abin nan din sa, yanzu aka yi abin da aka buga zai ke sifili wajen 14 na littafin, ke duk da ka aka yi imla'in sa, in ku haka ne, to wannan mutum ba mai hadda irin sa a duniya, to san ba abin da ya fi wahalar hadda irin isnadi. Yanzu wanda alfiyar ka karanta ko ina sai ya maka saukin hadda, amma wajen asahul asanid din nan sai ka ci kwakwa, ko ina zai maka saukin hadda, amma banda nan zai ka ji da wahala. To bare kuma a ce duka littafin haka yi. To Darqutni yana da littafinsa, sunan shi At-Tatabbu, shine bin keke da keke, irin ya bi diddigin hadisai. To wani lokaci zai kawo wani hadisi a cikin Sahih Bukhari, sai ce wannan isnadin an samu kuskure a cikinsa, saboda gashi yadda wani ya ruwaito shi, sai ya koro wasu ruwayoyi, ya ce to wannan ruwayoyin su ne ya kamata a ce an ɗauka ba waccan ba. To duk galibi za ka samu ta fuskar isnadi ne, mutum ɗin duk suna nan, amma ta fuskar isnadi ya ce wani da ya kawo shi ta hanyar wani, ba wannan ne mai ruwayar ba gaskiya wani ne, ko wannan sunan da ya faɗa ba haka yake ba ga yadda sunan yake. Ta wannan nahiyar ya yi ta musu abin nan, shi ma a cikin ƴan hadisai wanda suke ba masu yawa ba. Banda shi akwai Abu Ali al-Ghassani al-Jayyani mai littafin Taqyid al-Muhmal, kenan littafin Taqyid al-Muhmal, buga shi wajen sifili hudu. To shi ma a ciki akwai wasu gurare da ya yi intiƙadin Bukhari da Muslim. Akwai Abu Zarr al-Harawi, akwai Abu Mas'ud al-Dimashqi mai littafin Atraf, shi ma haka. Akwai Abu Ammar al-Shahid, shi na shi ɗan littafin kaɗan ne, shi kuma ya taƙaita shi akan sayo Muslim. To amma duk abinda suka yi intiƙadi a cikin wannan littafai guda biyu ɗan kaɗan ne, shi ne ya sa ya ce yasira, domin hadisai ne 210 kawai, kaga ana maganar dubunnai, hadisai ne 210. A hadisin da suka yi ittifaki akan sa 32, hadisin da Bukhari ya taƙaita da ruwayar cikin hadisan da aka soka abin nan 78, sannan kuma hadisai 100 Muslim, kaga Muslim sun fi yawa. to amma duk da haka malamai ba su yi shiru ba, da suka zo sai da suka rika bin diddigin su waɗannan malaman da suka intikali, suka rika gyaggyara musu cewa guri kaza Bukhari ya fi ku gaskiya. Shi yasa Ibn Taymiya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa galibi duk hadisan da wasu suka ja da Bukhari a kansu to ya fi su gaskiya sabanin Muslim. Shi kuma galibi inda malamai suka ja da shi malamai sun fi shi gaskiya. Wannan dan yanzu baka tazara da take tsakanin Bukhari da Muslim wajen kwarewa cikin wannan fanni din. To duk da haka malamai suka ce in banda waɗannan hadisai guda 210 wanda su ma an riga an yi gama duk magana da za a yi, duk wata magana da za ka zo ka yi yanzu sai dai ka karanta abin da aka riga aka rubuta, ba ka da kuma wani abu sabo da za ka yi kawo. In banda waɗannan wani kuma ya zo shi kuma kawai ya daga wani hadisi kawai shi dan jin cewa ai malamai da sun yi irin su dara ne, shi ma yanzu bara ya nuna kwanjinsa, kawai ya shaki iska, kawai ya shaki iska, kawai ya ce hadisi kaza ni ma ban yadda ba, haka kawai. To kaga wannan kawai tsaba ta bargaza ce. Su idan ka ga abin da suke za su kawo hujjoji wanda hujjojin za a kalla a ce kun yi daidai ko kun kuskure, amma kai mu yi hujjar sai ka ji hujjarsa kawai ta hankali ce, ce shi ni wannan abu ba zai shiga hankalina ba. To ba zai shiga hankalinka ba, ya shiga hankalin miliyoyin mutane gabaninka, kai yanzu ka binciki naka hankalin ko kana nufin duk al'ummar da aka yi ta zo ta wuce ba ta da hankali, sai yanzu kai ne mai hankali ka gano cewa ya saba wa hankali. To wannan an same su kuma da yawa musamman a kasashen Laraba din nan, musamman waɗanda suka yi mubaya'a ga mustashriquna yanci ranar addini sun miƙa wuya sawa su suka shiga sukan hadisai ba ji ba gani, kawai bisa jahilci. A ce ya za a yi a ce annabi ya ce annabi Musa ya mari mutuwa, ya mari mala'ikan mutuwa har idan su ɗaya ya zube, ya za a yi a mari mala'ika ma kuma ya za a yi har idan mala'ika ɗaya ya zube, saboda haka ni wannan ban yadda ba, haka kawai shi bai yadda ba. To sai me in ka tsaya malamai suka yi maka bayani ko ka karanta abin da malamai suka faɗa sai ka ga cewa babu wani nakara a ciki. Don haka malamai sun san hadisan da waɗansu malamai suka yi magana akan isnadinsu, wani ma hadisin ba wai matanin aka taɓa ba, isnadin ne kawai, kamar Darqutni da ya tattaɓa hadisan Bukhari wanci isnadi ne, ɗan kaɗan ne wanda za ka ga abin ya shafi matani inda zai rinjayar da irsali ko ya rinjayar da waƙafi akan rafi, to nan ne za ka ce ya shafi matani. Amma sauran a ce wannan ruwayar ba ta hanyar wane ba ce ta hanyar wane ne, kowa ne da aka kara babu shi mazidun ne fi muttasil al-asanid, wannan duk baya cutar da ainihin matanin hadisi. To sai ya ce walaysa fil kutbi asahhu minhuma, walaysa fil kutbi bi iskan at-ta'i, walaysa fil kutbi asahhu minhuma ba'da al-qurani ولهذا قدم قراني وانا قراءتي با وي لرورا تواقا بتي هذا اول لرورا واقا تي cikin qira'at tabi'iyya akwai qira'at qur'an da tafsili maimakon hamda walaysa fil kutbi asahhu minhuma ba'da alqurani walahadha qaddama a cikin littafai duka na hadisi babu littafin da ya kai su inganci bayan alqurani, wanda yake magana da muka ce malamai na wannan al'umma su ijma'i akan ta, bayan alqur'ani babu wanda ya kai waɗannan littafai biyu inganci. Wani haza kuddima marwiyu zaini, wannan shine abin na'ibu fa'il din kuddima din da aka faɗa a baya, wannan alif din ta itlaq ce. Wani haza kuddima marwiyu zaini, saboda haka ne aka gabatar da ruwayar Bukhari da Muslim akan dukkanin sauran ruwayoyi. An gane ko? Yau kuddima alif ta itlaqi ce, kaka ce kuddima aka gabatar da su. A kuddima marwiyu shine na'ibu fa'il na kuddima. Ma'ana aka gabatar da ruwayar waɗannan mutanen biyu akan ruwayar kowa. Shine hadisi muttafaqun alayhi. Hadisi muttafaqun alayhi shine kan gaba. Fal Bukhari sai kuma wanda Bukhari shi kada ya rawaito Muslim bai rawaito ba shine karo shine zai zo a nabiyu fa ma li muslimin sai kuma wanda Muslim ya rawaito shi kadai Bukhari bai rawaito ba kun ga mataki na uku kenan mataki na farko muttafaqun alaihi mataki na biyu man farada bihi Bukhari wanda Bukhari ya takaita kadaita da riwayarsa sai mataki na uku man farada bihi Muslimun wanda Muslim ya kadaita da riwayarsa sai mataki na hudu fa ma hawa sharbahuma sai kuma riwayar hadisin da wani can ya ruwaito amma ya kunshi sharadin Bukhari da Muslim wato ya kawo shi akan sharadin da Bukhari da Muslim suke la'akari wajen kawo hadisi to in ya kawo wani hadisin da basu kawo ba amma ya cika sharuddan su to shi zai zo mataki na hudu fa sharqu awwali mataki na biyar wanda zai kawo hadisi da ya cika sharadin na farko shine Bukhari sannan fatanin shine mataki na shida ko wanda zai kawo shi kuma hadisi da ya cika sharadin Muslim shine na biyu thumma ma kana ala sharti fatan ghayrihima sannan kuma wanda zai zo akan sharadin wani malamin ba su ba sharadin wani malamin ba su ba saboda kaga ya fadi matakan hadisi sahihi na farko muttafaqun alaihi na biyu man farada bihi al-bukhari na uku man farada bihi muslim na hudu ma kana ala shartihima shart al-bukhari wa muslim sannan na biyar ma kana ala shart al-bukhari sannan na shida ma kana ala shart muslim sannan na bakwai ma kana ala shart ghayrihima an gane ko waɗannan sune matakai na hadisi sahihai to amma a iya samun wani mataki daga cikin matakan nan bakwai da zai zo da wasu abubuwa za su zo su da bebe shi su karu wanda za su daga shi ya zo ya fi na saman shi ya kere na saman shi wato a iya samun riwayar Muslim man farada bihi Muslim ya zo ya fi wata riwaya ta Bukhari amma a dunkule a jumlace haka tartibin yake amma ana iya samun wani da zai samu wasu irin abubuwa alamomi ko wasu dalilai waɗanda za su ɗaga matsayinsa ya je ya wuce wanda yake sama da shi shine ya ce wa rubbama ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu musawiyan aw quddima wa rubbama wani lokaci akan iya a samu rubbama huna litaqlil a wasu lokuta kadan akan iya ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu musawiyan wani abin da zai sa ya zama daidai da wanda aka fi ya zama daidai da wanda ya fi shi aw quddima kuma a gabatar da shi akan wanda ya fi shi wani abu na iya bujurowa wanda zai sa hakan ta faru misali a samu hadisi in farada bihi al-bukhari da wani hadisin da Muslim ya ruwaito shi amma Bukhari bai ruwaito shi ba amma kuma wannan hadisin yana da hanyoyi daban-daban wancan kuma hanyarsa daya wato ta yi ya zama mutawatir ne ma akwai shi a Bukhari akwai shi a Muslim yana da hanyoyi daban-daban da zai kai haddu shura amma babu shi a Bukhari kaga wannan qara'in za su kara daukaka shi zuwa ga ko dai ka ce daidai da Bukhari ko ma yadda da Bukhari tunda yanzu yana da shuhura ko kuma wani hadisi da Bukhari ya ruwaito da wani isnadi sai kuma Muslim shi ma ya ruwaito wani hadisi da babu shi a Bukhari amma kuma ya ruwaito shi ne da ɗaya daga cikin asanid din nan da ake cewa sahul asanid kamar Abu Zinad al-Aras an Abi Huraira kaga wannan asahul asanid wancan kuma isnadin sa ba a ce asahul asanid ba kaga wannan ya samu wani wata matokara da za ta ƙara cicciba shi sai ya zo ya kere wancan da aka ruwaito shi ta hanyar da ba asahul asanid ba an gane wannan yana faruwa shi yasa ya kawo wannan yana daga cikin ziyadat na siyudi wa rubbama ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu musawiyan aw quddima to tunda ya faɗi sharadin Bukhari da Muslim ya ce suna da sharadi yaya sharadin yake sai ya ce wa shartu zaini kauna zal isnadi ladayhima bil jam'i wal ifradi Bukhari ko Muslim babu wanda ya yi bayanin sharadin su. Duk kutubus sita ma abuwan banda Muslim, duk kutubus sita in ka cire Muslim ba wanda ya yi bayanin sharadin su, ba wanda ma ya yi muqaddima a littafin su. Littafin Muslim kawai shi yake da muqaddima, amma kutubus sita gaba daya da ka bude kawai gaba gadi za ka shiga karatu ne, to ba muqaddima. Muslim shi ne ya yi muqaddima doguwa a ciki ya faɗi sharadin sa. Abu Dawud ya faɗi sharadin sa a littafin sa, amma ba a cikin muqaddima, a wata risala da ya rubuta mutanen Makka yayin da suka aiko suna tambaye shi wai wane irin sharuɗa ya bi wajen zabo hadisan sa a littafin sa, shi ne ya rubuta musu an sa ya aika musu, ake ce mata risalatu Abi Dawud ila ahli Makka. Amma sauran gaba ɗaya ba wanda ma ya muqaddima. To banda Muslim shi ne wanda ya faɗi wasu maganganu da suka shafi wanda za ka iya cewa sharaɗi, shi ma kuma ba mai zurfi ba, don wasu malaman ma suna cewa ba ma sharaɗi ya faɗa ba, manhaji kawai ya faɗa, wato ya faɗi tsarinsa amma ba sharaɗinsa ba. Da haka wasu suke cewa ma kamar Ibn Dhahir Maqdisi yake cewa duk ashabul kutubus sita ba ma wanda ya faɗi, ya faɗi sharaɗinsa na ga irin kalar hadisin da ya fitar ga wanda bai fitar ba. To ta yaya malamai suka fahimci Bukhari yana da sharaɗi, Muslim yana da sharaɗi, Abu Dawud yana da sharaɗi, Nasa'i yana da shi har zuwa ƙarshe, shi ne aka ce ta hanyar istiqra'i, ta hanyar bin diddigi da bincike na ƙalaida cewa abu diddiginsa abu jiskiya ɗinsa gaba ɗaya a ɗauke shi a yi masa nazari filla-filla har a gano cewa mutumin nan ga salon da ya bi wajen rubuta littafin nan, ga kuma sharaɗin da ya dogara da shi. To wannan shi ne abinda malamai suka yi wa littattafan, tunda kun ga al'umma ta damu da littattafan kwarai da gaske, ta ba su muhimmanci sosai, don haka aka dukuwa wajen karanta littattafan da nazarin su. To ƙarƙashin nazarin da malamai suka yi shekaru da yawa, suka gano ga irin nau'in hadisin da Bukhari yake so, ga irin nau'in da Muslim ya kawo a littafinsa, ga inda Bukhari ya ɗara Muslim, ga inda Muslim ya ɗara sauran. An gane wannan shi ne malamai suke kira al-istiqra at-tam. Ibn Hajar shekararsa 25 yana sharhin sahih Bukhari, littafin Fathul Bari, kawo wanda ya shekara 25 akan littafi ɗaya yana jujjuya shi safe da yamma, dole ya fahimce shi. To saboda suka fahimci duk mutumin da yake so ya fitar da hadisi, a ce hadisinsa ya cika sharaɗin Bukhari da Muslim, to dole ne ya yi la'akari da wasu abubuwa kamar haka. Na farko, mazajen isnadin da zai kawo su zama su ne mazajen isnadin da Bukhari da Muslim suka yi amfani da su. An gane ku? Su zama su waɗannan mazajen su ɗin ne dai shi ma ya kawo hadisansu. Na biyu, su kasance a bisa tartibin da suke cikin littattafan, kada ya kawo su ga su ne amma ba a bisa tartibin Bukhari da Muslim ba, ko da kuwa akwai su a cikin Bukhari da Muslim, in ba a bisa wannan tartibi ba, to wannan ba zai karɓu ba. Na uku, ya zama na hadisin isnadin ba shi da wata illa safiya, ba shi da wata ɓoyayyar illa. Idan aka samu waɗannan sharuɗa uku sun cika, to sai a ce wannan isnadin ala shartu shaykhaini. An gane ku? Na farko muka ce ya zama mazajen su ne dai waɗancan mazajen, wato ba sifa kawai zai duba ba, kai ya ce Bukhari yana fitar da hadisin sika adali amintacce, ni ma zan kawo hadisin sika adali amintacce, shikenan mun haɗu. A'a, sai idan wannan sika ɗin Maliku ya kawo, kai ma Maliku za ka kawo. An gane? Su zama mazajen su ne mazajen bi ayanihim bi zawatihim la bi sifatihim. Sharaɗi na farko kenan, an gane? Sharaɗi na biyu, ya kasance nafsin tartib, nafsin nasak, kada ka kawo ruwayar da mutanen ba a haka suke ba a cikin Bukhari ko Muslim. Misali kamar Hushaym ibn Bashir, malami ne amintacce, Bukhari da Muslim duk sun fitar da hadisansa. An gane ku? Akwai hadisan Hushaym a cikin sahih Bukhari, akwai hadisan Hushaym a cikin sahih Muslim. Zuhri, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, akwai hadisansa akwai a Bukhari, akwai hadisansa a Muslim. Hushaym al-Majirin Zuhri ne, kaga za a ce Hushaym al-Zuhri ko Hushaym ya ji daga Zuhri. To in aka kawo hadisi da aka ce Hushaym al-Zuhri, in ka ce wannan nasakin ala shartul Bukhari ne da Muslim, kai kuskure, saboda a Bukhari ko Muslim babu Hushaym al-Zuhri. An gane? Babu Hushaym al-Zuhri, saboda hadisan Hushaym al-Zuhri akwai magana a kansu. Sun yi ruwayar hadisan wasu malamai na Hushaym daga wasu malamansa, hakanan Zuhri daga wasu almajiransa, amma wannan hadin babu shi. Akwai Sufyan ibn Husayn al-Zuhri, shi ma babu wannan hadin a cikin Bukhari da Muslim, saboda akwai rauni. Ruwayar Sufyan al-Zuhri akwai rauni. An fahimta? Saboda haka wannan nasakin babu shi a cikin Bukhari, babu shi a cikin Muslim. In ka kawo shi kace ala shartul Bukhari wa Muslim, wannan za a ce kuskure kai, ba ala shartul Bukhari bane, ba ala shartul Muslim bane. Haka nan ko ka kawo ruwayar Ikrima, abin Simak al-Ikrima, Simak al-Majiri yake ga Ikrima, Simak ibn Harb Ikrima maula Abdullah dan Abbas. Bukhari ya fitar da hadisan Bukhari ya fitar da hadisan Simak, amma bai fitar da hadisan Ikrima ba. Muslim ya fitar da hadisan Ikrima, bai fitar da hadisan Simak ba. Wato kowanne ya dauki ɗaya daga cikinsu. Bukhari ya fitar da hadisan Simak an gairi Ikrima, Muslim ya fitar da hadisan Ikrima ba ta hanyar Simak ba. Kaga an ka dauko su kuma ka hada su ka ce ala shartin Bukhari ko ala shartin Muslim, nan ma za a ce ba haka bane, tunda ba haka suke ajira ba. Sannan ya zamana babu wata illa, ko da ka same su su ne mazajen, kuma ka same su bisa nafsin tartib, amma akwai wata illa qadiha, illa khafiya qadiha, to wannan shi ma ba a ce masa ala shartul Bukhari wa Muslim. Waɗannan sharda uku shine wanda malamai suka ce sai hadisi ya cika su ake ce masa ala shartul Bukhari ko ala shartul Muslim. In ya cika na ɗaya, bai cika na ɗaya ba, sai a ce ala shartul Bukhari ko ala shartul Muslim. To shine yace wa shartu zaini kaunu zal isnadi, sharadin waɗannan mutanen guda biyu shine wannan isnadin ladaihi ma a wajensu a littattafansu ya zama bil jam'i, wato sun haɗu a kansa, to nan ya zama ala shartu shekaini, sun haɗu a kan wannan isnadin. Awul wal ifradi, ko kuma Bukhari ya kawo shi kadai irin wannan isnadin, to ya zama ala shartu Bukhari, ko Muslim ne ya ka irin wannan isnadin, ya zama ala shartu Muslim. Inda suka haɗu ala shartu shekaini, inda suka rabu ala shartu ahadihima. An gane ko shi ne bil jam'i inda suka haɗu, wal ifradi ko kuma inda suka rabu, kowanne ka ce ala shartu. Na'am.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يقول الإيمان ومسلم أفضل ما لا يحبه من تكرار جمع واحد من الصحيح قوة كثيرة وقال نجل عن فم يكثر مراده عن صحيح حكمه أفضل من الحاكم أي في المسجد النووي لم يكن استوصف مما صح الا النبو فاصبره وجهه وفي المقال 10,000 اقوي على مكرر ووقت
وعده الاول عدد na farko. Waye na farko? Adadin hadisan na farko shine Bukhari ko Sahihul Bukhari bit tahriri, wato bayan an tantance an taki alfani war rubu, dubu biyu ne da kwata, nawa ne kwatan dubu biyu? 500. To saboda larurar waka, in ya 500 din kalmar 500 ba ta shigo ba, in ta shigo baitin zai tarwatsi. To kawai sai dabara, sai ce wa rubu da kwata, amma ina ce wa 500, to baitin ya kare. Dubu biyu ne da rubu'in 2,500 da 513, na akwai karin 13, to ya cire 13. bila takriri, amma ba tare da maimai ba. Wato adadin hadisan Bukhari wanda ya kawo su da cikakken isnadi, kun san akwai mu'allaqat wanda bai kawo su da cikakken isnadin su ba, akwai mawqufat bagagarin tabi'ai ne ko sahabbai kai wanda ba a lissafa da su, wanda ya kawo su mausul da cikakken salsala da cikakken isnadi kuma aka jingina su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan su ne suke shiga karkashin Sahihul Bukhari. Dan da man sunan littafin Al-Jami'ul Musnad As-Sahih. Al-Musnad shine wanda aka kawo cikakken isnadi. Ashe in Bukhari ya share farkon isnadi, to yana so ya nuna maka wannan baya ya dai kawo shi ne saboda wata hikima, ko dan ya ƙarin bayanin tarjuma, ko ya ƙarin bayanin hadisi, amma baya cikin asalin littafin. Saka hadisan da zaka ce musu sayo Bukhari ya rawaito a cikin sahihin littafin sa, shine wanda ya kawo shi da cikakken isnadi. In kuwa ba haka ba, to sai ka ƙara bayani. Bukhari ya rawaito shi a cikin littafin sa Al-Jami'u Sahih amma mu'allaki, dan a fahimci cewa bai sanya shi cikin sharadin sa ba. An fahimta? Akwai hadisai da yake kawowa mu'allaqat wanda bai kawo su da cikakken isnadi ba a ko'ina cikin littafin, waɗannan ba sa shiga ƙarƙashin sharaɗinsa. Sannan kuma kamar yadda muka ce, yana maimaita hadisai saboda buƙatar yin haka. To in aka tashi lissafi, sai a cire mu'allaqat wanda bai kawo su da cikakken isnadi ba, sai a cire mawqufat waɗanda ya taƙaita su akan sahabbai bai kawo su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai a cire wanda ya maimaita, sai a ga to nawa ne adadin da ya rage, sai a ce to lissafin hadisansa kaza ne. An gane ko? To shine yace wa iddatul awwali bit tahriri alfani war rubu bila takriri. Adadin na farko shine Bukhari bit tahriri, bayan an tace alfani war rubu 2513 bila takriri, ba tare da maimai ba, sauraka ba tare da an maimaita su ba. Inda maimai yakan kai wajen 4000 ko ma fiye da haka, amma in ba a maimai, in aka cire maimai, to zai baka wannan adadin a bisa lissafin da Ibn Hajar wanda ya shekara 16 yana aiki akan littafin ya bayar, wannan shi da ya bada wannan adadin. Kaga irin mu ba za mu iya ja da shi ba, mu ma za mu shekara 16 muna yi, kai ko mun sha 16 muna yi, ba lalle mu iya ja ba, saboda tashi 16 ba daidai take da tamu ba. Wa muslim wa muslimin 4000 wa fihi mat tikraru jamman wafi wa muslimin ay wa iddatu muslimin. Adadin hadisan cikin shi kuma sayi wa muslim 4000 4000 ne shi adadin hadisan cikin sa 4000 ne. Mun ce shi baya maimaitawa, sai dai yayi ta kawo isnadan a guri guda. Bukhari shi ke maimaitawa, don haka shi nashi aka tashi lissafi, wasu suka tashi lissafin sanadi suke, wasu suka tashi lissafin suna lissafa matani ne ba sanadi ba. To amma dai wannan su dai lissafin da suka yi shine 4000 ya bayar, sai kuma ya ce wa fihi ma at-tikraru jamman wafi, a cikin su akwai tikrari mai yawa. Tikrarin a cikin Bukhari shi yafi yawa ba a cikin Muslim ba. Muslim abinda yafi Bukhari shine kasratu turuq, hanyoyin da yake koro hadisan. Hadisi ɗaya zai iya koro masa hanya 7 a lokaci ɗaya. Bukhari yakan yi hanya 1-2, yakan canza hanyar hadisi duk sanda ya koro shi, domin sun ce baya maimaita hadisi sai kai ka karu da wata fa'ida da da can baka karu da ita ba. Baya maimaitawa kawai tsagwaron maimaitawa ba tare da ya tusa wata fa'ida sabuwa ba. To saka Muslim da wannan tikrarin na asanid, in aka lissafa wa ya san nawa? Akwai wani almajirinsa Abul Fadl Ahmad ibn Salama yana cewa ya kai 12,000, wani kuma ya ce ya kai 8,000 ne. Almuhim dai yana da yawa sosai. Sai Suyuti ya ci gaba da cewa minas sahihi fawwata kathira, وقال نجل أخرى من يسيرا مراده أعلى الصحيح فاحملي أخذا من الحاكم أي في المدخل. من الصحيح حديثا دفك صحيحي فوتا كثيرا سنبر ديوة وتسنبر حديثي صحيحي ديوة بخاري دا مسلم بس كي ذات ربط صحيحي صحيحان دي الدنيا با ذاقو واسكي سكتانا سيسا اتكين سونا اللي تابل بخاري ماذا كجا الجامع المسند المختصر الجامع المسند المختصر هذا المختصر يعني با زي كاو دك ابن دي سني با اواتن دا يكي دا سوما با دك زي كاو با dan a wata ruwaya yana cewa ya ebo wannan hadisan ne da muke magana da 2500 ko kace 4000 har da tikrari ya ebo su ne daga cikin hadisi 600 kaga kenan ashe ba duka ya kawo ba yana cewa hadisu 100,000 hadisin sahih wa 200,000 hadisin ghairu sahih na haddace hadisi 200 sahihi na haddace hadisi 200 wanda ba sahihi ba kaga baragurmin ya dauko ba ta ta yawa to kaga idan wanda ya haddace ma kawai ba wanda ya rubuta ba wanda ya haddace ma kadai yana da 200 kaga nawa ya iba kenan a 200 ba yau sauraka kaga shi kansa bai yi da'awar cewa ya kawo hadisi duka ba sahihi wannan 200 zamu zo mu magana akan ta hadda tikrar al-asanid al-turuq wal-mawqufat wa duk suna shiga cikin 200 din amma hadisi gaba ɗaya in ka tara shi ai da sahihin sa da wanda ba sahihin sa ba duka ai ba zai ma kai 50,000 ba balle kai 2000 abin nan 200 to amma suna lissafi da turuq ne hanyoyin ruwayar hadisi ɗaya ai ya samu sa daga hanya 100 ai ya samu sa daga hanya 100 kamar ibn Ma'in yana cewa da hadisin da bani da hanyar sa guda 30 to ina daukan kaina maraya akan wannan hadisi maraya nake daukan kaina bani da to kuka ga ba sai dai matattu kuma magana ba to saboda haka sun bar hadisi da yawa sahihai dan kada wani zindiki ya fito ya ce hadisan Bukhari da Muslim su kadai ne sahihai wanda duk ba sa cikin Bukhari da Muslim ba sahihai bane wani na iya fitowa shi kuma ya tsiri wannan kamar yanda a da can aka samu haka a lokacin Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi kamar da yake faɗa a muqaddimar littafin sa sai wasu zindikai sun bayyana suna cewa iya hadisan manzon ku duk su ne wanda da suke cikin Bukhari da Muslim kawai shi iya wannan su ne sahihai sauran duk ƙarya ne shine ya fito yayin littafin sa al-mustadrak al-sahihaini dan ya kawo musu hadisi sahihai wanda basu cikin Bukhari da Muslim to shine nan suke bayani dan ka zama kana da ilimi akan wannan sai min as-sahihi fawata katira sun bar hadisi sahihi mai yawa wa qala najlu akhram dan akhram abu abdullah al-hafiz abu abdullah sunan shi muhammad ibn yaqub ibn al-akhram wanda ya rasu hijira tana 344 malamin al-hakim abu abdullah ne malamin sa ne to shi sai yace yasira abinda suka bari kadan ne wato abinda yake sahihi babu shi a bukhari da muslim kadan ne tare da cewa imam al-bukhari da aka tambaye shi cewa duka hadisi sahihi ka fitar sai yace a ma kullu hadisin sahha indi kharrajtuhu wa ma taraktu min as-sahihi aktharu ba da hadisin da ya inganta a guri na fitar da shi ba kai abinda ma na bari sahihai su suka fi yawa to kuma ga dan akram yace mana kadan suka bari kaga akwai karo da maganar su da tashi babu shakka malami ne shi babba amma su suka fi sanin abinda ya suka yi to shine nan malamai suka ce to duk da haka kada a ce a kyale ko a ce Ibn al-Akram din jahili ne ko bai san abin da yake ba, kaji ma wata magana da ya faɗa, wannan magana ce a yi wa magana saki fassara, a fahimci magana shi ba fahimtar da za ta sa a samu karo ba. Sai suka ce abin da yake nufi muraduhu a'la sahih, yana nufin sahihin da ya cika sharuɗa mafiya tsoli, shi yake nufi. Wato Bukhari da Muslim sun tattara mafi yawancin hadisan da suka cika shurutu siha, sharuɗa mafi tsoli, mafi cika, wato a'la sahih, mafi ɗaukakar sahihi. Amma ba yana nufin duk sahihi ba, saboda haka a cikin a'la sahih, ma'ana asahhu sahih, Bukhari da Muslim sun kusa kawo kusan duka, dan kadan suka bari. An fahimta? Kaga anan magana da tsari an rage mata fadi. Kuma anan magana tashi haka ne. Wasu suka ce yana nufin usulus sahih, dan duk wata magana da zaka samu hadisi sahihai da babu a cikin Bukhari da Muslim, sai kaga cewa maganar akwai wani burbushin irin wannan magana a cikin Bukhari da Muslim. Gida goma da asahhu sahih, sannan mai bi masa baya, sannan mai bi masa baya har zuwa kashi na ƙarshe na abin nan. To kashin farko kusan duk abin nan Bukhari da Muslim sun kawo duk waɗannan hadisan na kashin farko. Kashi na 9 zuwa 10 shine ba za ka ce sun kawo duk. Saboda haka ashe maganar abin nan Ibn al-Akram tana nufin kashin farko, a kashin farko ba duka aka samu sahihi ba. Daga nan ne aka fassara maganarsa da wannan magana ta almajirinsa Ibn al-Akram. Sai ya ce an-Nawawi lam yafut al-khamsata min ma saha illa an-nazr faqbal huwa din. An-Nawawi ai qala an-Nawawi, sai zama Nawawi maf'ulun ne, abin da fa'il ne lifi'lin mahzuf. Ko kace an-Nawawi ya zama mubtada ce, khabar dinsa mahzuf qa'ilun. An-Nawawi lam yafut al-khamsata mimma saha illa an-nazr. Shi kuma Imam an-Nawawi sai yace hadisai sahihai ba su kubuce wa mutanen nan biyar ba illa an-nazr, sai dan kadan. Wato shi bai ce Bukhari da Muslim ba, sai yace malaman nan biyar, kaga Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i. Shi waɗannan biyar hadisai sahihai da ba sa cikin littafansu to kadan ne, ba yawa. An gane ko? Shi irin maganar Ibn Akram ce, amma shi littafai biyar gaba daya ya hada. To shine Suyuti ya gamsu da wannan magana, sai yace faqbalhu, karbi wannan magana, ka karbe ta haka take daidai ne, wadin kuma ka miƙa wuya, ka saduda, ka yi saranda, ka yi da'a, ka ja da wannan magana kamar yadda ka ja da ta Ibn Akram. Wannan hadithin littafai din nan usulus sita, shi yasa ake ce musu al-ummahatus sita ko al-usulus sita, don kusan duk gaba ɗaya abin da ake bukata na hadisai sahihai, to kusan wanda ba za ka samu ba, musamman janibin hukunce, wanda ba za ka samu ba a cikin littattafan nan guda biyar, ba su da yawa. To wannan magana da ya faɗa haka take. Sai ya ce wahmil maqala ushra alfi alfin ahwi ala mukarrarin wa waqfi. Ba can baya mun ce Bukhari yana cewa ahfazu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghairi sahih. Na haddace hadisai 100,000 sahihai da 200,000 wanda ba sahihai ba. To idan ka tsaya ka dubi hadisan duniya kakaf, ba su kai 100,000 ba. To me ya haddace kenan? Ko ba ka ce ƙarya yake ba? Ko ba za ka ce hadisai sun bace ba, Allah ya batar da su? Ka ce Allah ya batar wa al'umma abinda za ta bauta masa da shi, shi ma wannan magana ba za ka faɗa ba. To ashe dole maganar Bukhari tana da wata ma'anar da ba zahirinta da kike karanta haka yake nufi ba. To wace ma'ana za ka bata? Shi ne ce wahmil maqala ushra alfi alfi ahwi ushra alfi alfi. Wannan jumla ita ce mudafin, maqala mudafin, ushra alfi alfi mudafin ilayhi, mudafin ilayhi din jumla ce anan. shi yasa akai masa nasb akai wa ushra maf'ulin bih li fi'lin muqaddamin shine ahwi din ahwi ushra alfi alfi ushra alfi alfin alfi alfin shine miliyan miliyan ɗaya ko ushirin ta ɗaya bisa goma shine dubu ɗari saboda larurar waka an gane saboda larurar waka ba zai iya kawo dubu ɗari a cikin wakar waka ta miƙe ba sai ya ce ushirin miliyan ɗaya ushirin dubu ƙasar da can babu miliyan kalmar miliyan ba larabci ba ce sai da su ce alfi alfi dubu sau dubu to ushirin dubu sau dubu kaga ita ce dubu ɗari to yace ka ɗauki ka bawa wannan magana tana haddace dubu ɗari ka bata ma'anar alamu karrarin hadda hadisan da suka maimaitu wa waqfi da hadisan da suke mauqufai akan wato hadisan da suke maganganun sahabbai ne ka hada da mukarrar saboda maimaituwar hanyar hadisi hadisi daya ya maimaitu ta hanyoyi daban-daban an gane kamar hadisi innamal a'malu binniyat Bukhari ya kawo shi a cikin littafinsa a guri wajen guda bakwai ya kashi a guri guda bakwai kuma da isnadi daban-daban to kaga wannan guda bakwai din hadisi ɗaya ne amma a bakwai yake a gurin Bukhari an gane ku kaga dole ne su yawa to ka dauka akan irin wannan yake nishi tare ma da maganganun sahabbai duk su zaka hada su ne za su baka wannan dubu ɗari din to wannan shine a ƙarshen abin da zamu iya karantawa a wannan zama sai kuma Allah ya kai mu da yamma za mu ci gaba akan abin da ya shafi az-ziyadatu ala sahih as-sahihu az-za'idu ala sahihaini ba mun ce sahihaini ba su takaita wato hadisai sahihai ba su takaita ba su takaita a cikin Bukhari da Muslim ba to ina za mu nemo sauran shine darasin mu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
Allah ya tabbata
Muslim baya da ruwaya a cikin Bukhari abinda baya da ruwaya a cikin littafinsa daga Bukhari saboda akwai malaman da ya yi tarayya da Bukhari a cikinsu ya yi tarayya da Bukhari a cikin wasu malamansa musamman ɗabaka ta uku ta hudu ta malaman Bukhari ɗabaka ta farko ta biyu Muslim bai yi tarayya da su a ciki ba akwai mutanen da sun riga sun mutu kafin Muslim ya zama wani abu irin su Maki ibn Ibrahim akwai kuma waɗanda ya zo ya riska kamar irin su abinan Muhammad ibn Bashar gunda ya riske su ya karatu a gurin su irin su ibn abi shayba ya riske shi ya yi karatu a gunsa saboda haka ya riske wasu kaɗan daga cikin malaman Bukhari musamman ɗabaka ta uku ta hudu don haka ya samu hadisai da ulumi kaga ba zai dawo ya gangaro ta kan Bukhari ba sannan ya zo kan malaman hadisi kullum suna son ulumi wajen riwaya yana so ya zo kan malami na sama ba ta ƙasa ba in ya samu ulumi to ba zai dawo kan nuzuli ba to saboda hadisansa da ya tattara duk ya same su ta hanyar malaman da shi Bukhari ya samu kaga ba sai ya dawo kuma ya bi ta kan Bukhari ba amma wanda ya dora shi kan wannan hanya shine Bukhari kamar Imam Shafi'i ne da sauran kaga Imam Shafi'i ai ba ruwaya sa a cikin sauran littafai Bukhari da Muslim ba su rawaito ruwaya Imam Shafi'i saboda suna da hanyar hadisi, suna da hadisan ta wasu hanyoyi daban da bai ba za su bukaci sai sun koma ta kan Shafi'i ba. Aliful itlaq ita ce alifin da ake karawa a ƙarshen wacce ake tsayawa da ita, maimakon tsaya da sukuni. Fa asa fir'aunar rasula, kaga ko ta alif ar-rasul, kaga mu'arraf ne, akwai alif da lam a jikinsa, don haka kaga ba a yi masa tanwini tun daga alif da lam. Alif da lam da tanwini ba su haɗu ba. To kuma in za a tsaya su sura a tsaya da sukuni, fa asa fir'aunar rasul, to sai aka sanya aliful itlaq dan ta zama ta hana a samu sukuni a gurin, dan a saki harafin ya zama mai haraka, maimakon a tsaya da sukuni ya zama ya motsa. To abinda zai sa shi kawai ya motsa shine a samu wannan alif din, sai yasa ake cewa aliful itlaq, kamar ta sa harafin an sake shi maimakon a daure shi. To suna sa ta a cikin waka inda suke son ya zama kafiyar ba muqayyada bace, ba daurariya bace. To sai a rika sa alif din a ƙarshe, ita ce aliful itlaq. To shi ke hadisin shiga makabarta da takalmi shine hadisin mutumin da ya sanya wasu takalmi da ake kira as-safiyatai. Takalmi ne na fata da aka san su a wancan lokacin, da wata fata ce ta musamman ake yin su. Wasu malamai sun takaita hannun ga masu irin wannan takalmi, duk da cewa akwai zahiriyanci a nan. Wasu kuma suka ce a'a, ai shi wannan mutumin ya shigo ne yana tafiya kuma yana tattaka wato kaburbura da takalmin, shi yasa aka yi masa tsawa. Amma dai magana dai ta ƙarshe wacce ita ce za a fi dogara da ita shine, idan ya zama na makabartar a share take, a gyara take, ba buƙatar a shiga da takalmin, to a cire zai shi. In kuma ya zama na makabartar irin makabarcin mu ne din nan, ka san wani gun kaga makabartar ko shin fada kamar zai kwanta, saboda kalkal take a gyara take. Amma mu tamu da kaya da tsidahu da waye da waye da wasu sassan kwalabe da duwar wasu, da in aka ci kowa ya tuɓa takalminsa to za a ci kwakwa. To kaga shari'a kuma la darara wa la dirar, duk abin da yake zai cutar ba a cewa mutum ya yi shi, kuma addini ne. Saboda haka idan akwai makabartar a gyara take, to a cire din dan kada a samu matsala. Idan kuma ba a gyara take ba, to ana iya shiga din. Wancan hadisi na wa innahu la yasma'u qara'a li alihim, wannan ba a majalin tashri'i bane, akwai bambanci. Anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da yawanci tun kafin musulunci ya zo, ai ana binne mutane. Saboda haka duk sanda aka je binne mutane ko ba wuce da takalmin za a yi ba, tunda ma babu wata shari'a. In sun tafi sun juya baya, yana jin karan takalmin, wato yana jin motsin da yake gudana a gurin kamar motsin waɗanda suke tafiya da takalmin. Kaga wannan ba majalin na tashri'i ba, a kula. Akwai bambanci majalin misali da kuma majalin tashri'i, bangaren tashri'i. Can ana nuna maka ga yadda za ka yi a shari'ance, nan kuma ana gaya maka inda a ce mai takalmi zai tafiya za su ji karan takalmin. Kaga ba cewa kai ka sa takalmi ba, an gane ko? Kamar hadisin da wasu suka yi hujja da shi na cewa mace za ta iya tafiya ko ba muharrami, suka ce saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu zaman lafiya, musulunci zai kewaye, har mace ta fito daga Yaman ta zo maka ba ta jin tsoron kowa, sai dabba abinda namun daji akan dabbarta ko akan rayuwarta. Sai wasu suka ce to gashi Annabi yana cewa za a fito daga Yaman ko daga Sana'a har a zo garin Makka ko a zo Makka ba tare da mace ba tare da taji tsoro ba. Kaga ya kamar ya nuna kenan mace tana iya tafiya daga Sana'a ta zo Makka ita kadai. Ce a wannan ai ba majalin tashri'i bane, majali ne na misali. Da mace za ta taso daga Sana'a ta zo Makka ita kadai, to ba abin da zai tada mata hankali. Na cewa tana jin tsoron yan fashi ko barayi ko yan satan mutane. Amma ba wai shine zai kore maganar mazala da yake cewa ba kada mace ta yi tafiyar kwana uku ba tare da mahareni ba. Wannan maganar tana nan, wancan majalis tashri'i ne, wannan kuma majalin misali ne. Inda mace za ta yi haka ba za ta samu matsala ba. An gane ko? Sai wasu akwai bambanci tsakanin a kawo magana zance a majalis tashri'i da kuma majalin misali. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي نقول لغا أنن تكنغرن بوتي أجهر بوتي أوانا ينبتي نرانا اللعربة sha biyu ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 4 ga watan 4 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu a cikin baitocin alfiyar Suyuti ta Mustalahul Hadith, wanda wannan shine majalisin mu na hudu. A majalisin da ya gabata mun ji yadda Suyuti yake gaya mana cewa littafai guda biyu da aka sani da as-sahihani, wato al-jami'u as-sahih na al-imam al-bukhari da kuma sahih muslim, waɗannan littattafai ba wai sun tattara dukkanin hadisai sahihai bane gaba daya, a'a sun tattara mafi ingancin hadisai a cikin su, amma ba wai sun tattara dukkanin hadisai sahihai ba, kamar yanda yace maka من الصحيح فوت كثيرا وقال نجل اخر من يسيرا تفوت كثيرا معناه سنبر حديثي صحيحي ديوا تو اذا هر اكو حديثي صحيحي kuma ba sa cikin sahihai ne, ba sa cikin bukhari, ba sa cikin muslim, to ina za a samu su? Wala shine matashiyar shi wannan baituka da zamu shiga, wato aina za a samu as-sahihu zaidu, wato sahihai waɗanda suke ƙari ɗoriya akan abinda yake cikin littafin al-jami' lil-bukhari da kuma as-sahih li muslim. To shine sai ya ce da kai wa khudhu haythu hafizun alayhi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas ka ibn khuzaimata wa yatlu muslima wa awlihi al-bustiyya thumma al-hakima. Yace wa khudhu, ka riki hadisi sahihi, wato ka karbi hadisi sahihi ƙari ɗoriya akan wanda suke cikin hadisan sahihaini, haythu hafizun alayhi na, a inda dukkan wani babban malamin hadisi ya nassanta ya bayyana cewa wannan hadisi sahihi ne. Wato ka riki hadisi sahihi, ka karbi hadisi sahihi yayin da wani babban malami na hadisi shine hafiz, al-hafiz shine malami masani na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda ya haddace da yawa daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, yayi tsinkaye akan su, kuma ya san da dama daga cikin rijalul asanid, wato mazajen hadisai, ya san kuma abinda ya shafi illolin hadisi, yake iya bambance tsakanin sahihi da wanda ba sahihi ba. To wanda ya kasance mafi tarin hadisai ya san su, ta yadda waɗanda bai sani ɗin ba, ba su da yawa, wanda bai sani ɗin ba, wato wanda ya sani su suka fi yawa akan waɗanda bai sani ba, sannan kuma yana da tsinkaye akan mazajen hadisi, wanda shi ake kira al-hafizu, shi suke walakabi da al-hafiz. To shi ne yace duk inda aka samu al-hafiz, wato hamshakin malamin hadisi ya nassanta, wato ya bayyana cewa hadisi kaza sahihi ne, to ka rike wannan, kaga ka samu wani hadisi sahihi ƙari akan wanda yake cikin sahihai ne. Shine wa khudhu haythu hafizun alayhi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas, da kuma ta hanyar komawa ga littattafan da aka yi aka keɓance su domin hadisi sahihi. Akwai littattafai banda sahihaini da masu su suka rubuta, sannan kuma suka ce sun rubuta ne kawai don su tara hadisai sahihai a ciki, ba tare da gaure ba, ba tare da sun haɗa su da wasu hadisan da ba su inganta ba. Tunda bayan Imam al-Bukhari ya buɗe ƙofa, Muslim ya biyo bayansa, to kuma an samu wasu malamai da suka zo suma daga baya suka rika kwaikwayon irin wannan aikin, suma sukan abin nan yi yunkurin su ga sun tace hadisai sahihai sun zuba a cikin littafi guda daya. A ciki akwai littafin as-sahih ibn Khuzaima, littafin as-sahih na wani malami da ake kira Ibn Khuzaima. Akwai littafin at-taqasim wal anwa, wanda aka fi sani da sahih Ibn Hibban. Akwai littafin al-mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim. To su ne sai misali da waɗannan littafan guda uku. Yace ka ibn Khuzaimata, ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة وتتكين لتتفن أكا ييسو مسمى سبودة تتر حديثي صحيح أكوي للتافن ابن خزيمة ابن خزيمة ببما لم حديثي ني مسني قرن سدايا دا إمام مسلم متمنى نيسابورني سننشي محمد ابن إسحاق أنا مسأل كنيا دا أبو بكر وتو أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري متمنى نيسابورني an haife shi hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam ta 223 sannan kuma ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 311 wato bayan wafatin muslim amma sun hada lokaci ɗaya da al-imam muslim to ya rubuta shi ma littafin sa as-sahih littafin da ya tattara hadisai wanda da iya bincikensa ya kai ga cewa sahihai ne to wannan littafin nasa shi yake zuwa a martaba ta uku martaba ta farko sahihul bukhari ko al-jami'us sahih na bukhari martaba ta biyu as-sahihul musnad na muslim to martaba ta uku shine as-sahih na abubakar ibn khuzaimah shine yace wa yatlu musliman wato yana bin bayan muslim a matsayi a martaba wato shine na uku shine ma'anar wa yatlu musliman yana bin bayan muslim sannan wa aulihil bustiya sannan ka biyo bayan sa da littafin busti wane ne busti shine ibn hibban محمد ابن حبان ابن احمد ابن حبان التميمي الماجري يكي غا ابن خزيمة في ابن حبان الماجري نيغا ابن خزيمة وانديا رسو شكر الهجرة سنة 350